Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Amma sauraronmu assalamu alaikum. Barkanku da wannan daren wanda yayi daidai da karfe 4:30 na yammaci a nan gundumar Colombia. A yau Asabar 18 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya. Mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Sarafilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna dauke da rahoto dake bayyanar da matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke shirin dauka a game da kamfanin yanar gizo na Twitter. Haka sai a ji matakin da shugabannin kasashen Afirka ke shirin dauka don kawo ƙarshen matsalar kusan sojoji na juyin mulki a nahiyar, wanda hakan barazana ne ga jaririyar demokradiyya. Daga bisani sai mu kawo muku shirinmu na amsoshin tambayoyinku, wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu waɗannan su zo muku sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Gwamnatin mulkin soja ta Guinea ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba ga matsin lambar shugabannin Afirka ta yamma na barin bararren shugaban ƙasar Alpha Conde ya bar ƙasar. Dubannin mutanen Guinea sun yi zanga-zangar adawa da takunkumin da aka akaba wa ƙasar su, yayin da shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma biyu suka isa don tattaunawa da shugabannin juyin mulkin a jiya. Amma ba kawai a wajen filin jirgin sama na Conakry babban birnin ƙasar ba, inda aka nuna rashin amincewa. Gwamnatin mulkin soja ta Guinea, wacce ta kwace mulki makonni biyu da suka gabata, ta ce ba za ta miƙa kai ga buƙatun yankin ba, ta kuma ƙyale hambararren shugaban ƙasar Alpha Conde ya fice daga ƙasar. Akalla mutane biyu ne suka mutu, yayin da wasu sama da 20 suka samu raunuka sakamakon fashewar wasu abubuwa guda uku a yau Asabar a garin Jalalabad da ke gabashin Afghanistan, inji wani jami'in kungiyar Taliban. Zuwa yanzu muna da rahotannin mutuwar mutane biyu da waɗanda suka raunta kusan 20, inji jami'in na Taliban, wanda ya nemi a sake sunansa kuma ya ce an kai harin ne kan wata motar sintiri. Mata da yara na cikin waɗanda suka jikkata, inji shi. Ya ƙara da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike don gano girman ɓarnar da musabbabin fashewar. Har-harin su ne fashewar mabumai na farko tun bayan ficewar Amurka daga Afghanistan. Wani jami'in sashen kiwon lafiya na lardin Nangarhar ya shaida wa kamfanin dillancin labarai ne AAP cewa mutane uku sun mutu, yayin da 18 suka jikkata. Kafafen labarai na cikin gida da dama sun ba da rahoton har-haren, sun yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane biyu da raunata 19. Haɗakar ƙungiyar 'yan adawa na ƙasar Hungary sun fara zuwa rumfunan zaɓe yau Asabar a zaben farko na ƙasar da suke fatan shi ne makasudin kawar da Prime Minister Viktor Orban. Bayan shekaru da aka yi ta cece-kuce da asarar ɗimbin zaɓuɓɓuka, 'yan adawar daga baya sun haɗu tare da manufa ɗaya don tura shugaban da ya daɗe yana mulki daga mulki a zaɓe mai zuwa. Ƙawancinsu na jam'iyyu 6 wanda aka kafa a bara ya kunshi jam'iyyun siyasa daban-daban, masu saucin ra'ayi da masu ra'ayin mazinjiya. Suna zargin Orban mai shekaru 58 wanda ke yawan fada da Brussels kan bakin haure da ka'idojin doka da cin hanci da rashawa da cin zarafi tun lokacin da ya hau mulki a shekarar 2010. Yanzu suna fatan sabon tsarin zai zama hanyar su ta kayar da jam'iyyarsa ta Fides mai girma a Hungary. Yarjejeniyar jirgin ƙarƙashin ruwa na nukiliya na wannan makon tsakanin Amurka da Australia na barazana haddasa rarrabuwar kauna a Australia, inda tuni wasu masu suka suka ce yana yin haɗari ga tsaron Australia maimakon inganta shi don fuskantar sojojin China da ke tekun kudancin China. A ƙarƙashin yarjejeniyar, Amurka za ta taimaka Australia ta gina aƙalla jiragen ruwa masu ƙarfin nukiliya guda 8 a cikin shekaru 20 masu zuwa, da mai gurbin jiragen ruwanta ne yanzu da ke aiki da diesel guda 6. Wannan shine karan farko tun shekarar 1958 da Amurka ta raba fasahar nuclear ta kashin ruwa. Kasancewar a baya kawai ta raba ta da Ingila. Yarjejeniyar ita ce babbar alamar haɗin gwiwar tsaro mai ban mamaki wanda ake kira AUKUS, wanda shugabannin kasashe uku suka sanar, Australia, Britain da Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. Duk a cikin yaƙi da ta'addanci da kawo ƙarshen rikice-rikicen ƙabilanci da na addinai a Najeriya, da ƙoƙarin ganin an maido da zaman lafiya cikin al'umma, gwamnatin tarayyar Najeriya ta bakin ministan labarai Alhaji Lai Muhammad ya ce suna shirin buɗe damar aikin kamfanin sada zumunta na yanar gizo, wato Twitter, da suka dakatar nan da 'yan kwanaki kalilan. Sai dai ministan bai bayyana wasu gamsassun bayanai dangane da hakan ba. Wannan dai ya zama abin da ministan kan faɗa a duk lokacin da ya samu damar hakan. Tamkar shi ne babban aiki da ya fi sawa a gaba kenan. Abokin aikinmu Nasiru Adamu Alhikaya daga birnin tarayya ya aiko muna da ƙarin bayani.
Batun Twitter dai kan kai ga bayanan bayan taron mako-mako na Majalisar Zartarwar Najeriya a kan nan da zama cikin tambayoyin da manema labaru kan yawaita yi wa ministan.
I can tell that we're just actually just few more days. All we're trying to do is
Lai Muhammad na amsa tambaya daga manema labaru kan Twitter bayan kammala taron majalisar zartaswa na mako-mako da shugaba Buhari ya jagoranta. Yana jaddada cewa nan da 'yan kwanaki kalilan gwamnatin za ta dage dakatarwar. Ministan gwamnatin Najeriya da kamfanin sadarwar na yanar gizo, ministan da ya nace wajen nuna nan ba da dadewa ba za a dage dakatarwar lokacin da aka yi masa takamaiman wani lokaci ne.
Look, honestly, I can't be more specific.
Hakan na faruwa ne don masu kishirwar shiga Twitter ba zagaye-zagaye. Gwamnatin Najeriya ta dakatar da Twitter bayan goge wani sako na shugaba Buhari kan matakin ba sani ba sabo kan 'yan awarin Biafra. Gwamnatin ta buƙaci kamfani ya yi rajista da hukumomin Najeriya da kuma ɗaukar wani wakilin Najeriya a majalisar. Masu sharhi irin su Abdulrahman Kwacham ya ce abin takaicin shi ne ko da wasu 'yan Najeriya ba za su daina ɗabi'ar yaɗa ƙiyayya ta kafar da ta shafi faɗaɗa ƙiyayyar addini da ɓangaranci.
A Najeriya yau duk abin da ake amfani da shi a social media mun kai mu everything, amma in ka shiga social media in banda musamman yaran mu 'yan arewa su zagi wannan, wanda social media na an yi shi ne don dukiya a ci gaba, amma ba shi ba ne suke yi. In ba ya in har Angola za ta yi telefon, Uganda za su yi shafukan sada zumunta nasu na kansu, a Najeriya me ba za mu yi ba? Ba sakacin mu bane ka wannan duka ba? In ba muna da sakacin ba abun nan zai faru ba?
Wasu 'yan Najeriya da dandalin ya zama musu jiki kan bi ta bayan fage wajen shi na ke cewa yana da hatsari ainu, da hakan na buɗe damar kutse daga 'yan damfarar yanar gizo da kan sace bayanan. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. A ci gaba da neman bakin zaren warware ƙalubalen juyin mulki a ƙasashen nahiyar Afirka. Shugaban ƙasar Ghana kana shugaban ƙungiyar ECOWAS Nana Akufo-Addo ya kai wata ziyara a ƙasar Guinea Conakry tare da shugaban Ivory Coast Alassane Ouattara don tattaunawa da shugaban mulkin sojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin Kanal Mamadi Dumboya a kan juyin mulkin ƙasar na ranar 5 ga watan Satumba. Ko me wannan ziyarar ta ƙunsa? Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri na ɗauke da ƙarin bayani.
Ga dukkan alamu akwai jan aiki a gaban kungiyar rayar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ko kuma CEDEAO akan bukatar mayar da kasar Guinea akan turbar demokradiyya a cikin karamin lokaci. Ministan harkokin wajen Ghana Shelly Ayokubochi tana cikin tawagar shugabannin da suka gana da shugabannin sojojin Guinea wanda suka kifar da gwamnatin Alpha Conde. Ta kuma ce Kanal Dumboya ya tarbe su da hannu biyu-biyu.
He was very open, very frank. We had very frank conversation, engagement.
Tace ya fayyace mana komai, bai boye mana ba. Mun samu tattaunawa ta gaskiya da shi. ta ce kamar yadda na faɗa a baya za mu koma saboda ba za mu iya bayyana abubuwa da muka tattauna a yanzu ba. Ganawar ta birnin Conakry na zuwa ne wuni guda bayan wani taron gaggawa da shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya kira a birnin Accra akan matakin da ECOWAS za ta ɗauka akan batun gini da Mali. A wurin wannan taro Akufo Addo ya buƙaci mahalartan su zakulo hanyar daidaita al'amura a ƙasashen biyu.
We are required to take informed decisions on these matters.
Akwai buƙatar ɗaukar ƙwararren matakai akan waɗannan batutuwa guda biyu da za su daɗe suna tasiri akan ci gaba da tsaro da demokuraɗiyyar yankinmu. Shugaban hukumar zartarwa ta ECOWAS Jean-Claude Kissi-Brou ya ce shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma sun buƙaci sojojin gini su maida ƙasar bisa tafarkin demokuraɗiyya cikin gaggawa.
The head of state insisted that the transition must be very short and they even went to the way of
shugabannin ƙasashe sun hakikance cewa kar shirin mika mulki ya ɗauki lokaci mai yawa har ma sun ƙayyade cewa ka a wuce wata shida a gudanar da zaɓe a ƙasar. Masu sharhi akan sha'anin tsaro kamar su Irbad Ibrahim suna ganin akwai buƙatar ECOWAS ta yi takatsantsan akan matakan da take ɗauka.
To yanzu ECOWAS ba ta sa hankali ba, aka ce da doki ƙarfin tuwo a karbi mulkin a sa hannun shugabanni na farin hula da ya samu yaki a Gini. So shi na da diplomasiya ne ya kamata yi amfani da ita yau da kullum har a sha hankalin su manyan sojojin a yi a masanya samu transitional government har da ya jefa ƙuri'a a zaɓe wanda ya cancanci ya zama shugaban.
To ko menene makomar tsohon shugaban kasar Alpha Conde? Sai Irbad ya ce
ECOWAS ta ce a sake shi. To wani irin saki za mu yi? An sake shi an bar shi a cikin gini ko da yake an ce an fadda shi amma yana da tasiri a wannan kasa. To wasu kuma na ga kaman kanda Yaya Jame ya bar Gambia, kanda Blaise Compaore ya bar Burkina da sauran shugabannin dai da aka fadda su na Tunisia, Ben Ali ya bar Tunisia da sauransu da a bar Alpha Conde ya je wata ƙasa daban.
Bacci rikicin da ake fama da shi a ƙasar Gini, shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma suna kuma ƙoƙarin nemo hanyar warware matsaloli da ake fama da shi a ƙasar Mali wadda tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ke jagorantar masu shiga tsakani. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa da muryar Amurka.
Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, da fatan kuna lafiya. Dan Allah a tambaya mana masana tsaro, shin wai menene tasirin ɗauko sojojin haya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasar domin samar da tsaro tare da yakar ƴan ta'adda? Anya ba baiwa wasu ne sirrin ƙasa ba? Anya ba gazawa ce ga ƙasa ba? Sannan wace ƙasa ce ke samar da ire-iren waɗannan sojojin hayar? Sannan a wace ƙasa ce a duniya sojojin haya suka taɓa samar da zaman lafiya? Masu tambaya Comrade Murtala Abubakar Sokoto da Hassan Muhammad Binanci Sokoto da kuma Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi Shagari jihar Sokoto. To idan su Comrade Murtala Abubakar Sokoto na saurare ga amsar jerin tambayoyinku wanda babban wakilin muryar Amurka a bangaren tsaro Hassan Maina Kaina ya samo daga Group Captain Sadiq Garba Shehu Murabus. Yanzu dai bari in za ku da gefe, Hassan Maina Kaina gare ka.
Masu sauraro, a yanzu haka ina tare da ƙwararre kan sha'anin tsaro kuma Hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman Najeriya, wato Group Captain Sadiq Garba Shehu, wanda mai bincike ne sosai akan sha'anin tsaro a matakin ƙasa da ƙasa. Ranka daɗe, ko za ka ba mu tarihin salsalar sojojin haya? Sannan menene tarihin amfani da sojin haya a nan Afirka?
Masu tarihi suna cewa aikin sojan haya da aikin kilakanci suna cikin sana'o'i wanda suka fi tsufa a tarihin ɗan adam. tun lokacin mulkiya, wato lokacin da ba gwamnatoci sai sarakuna suke mulki, akan samu mutane waɗanda yake sun yi suna a wajen yaƙi. Saboda kun sun yi suna a wajen yaƙin nan, su sai suka zama kowane sarki in yana da yaƙi zai iya ɗaukan waɗannan mutanen aiki su je su yi mishi yaƙi, in sun gama kuma sai su ƙara komawa su nemi wani sarkin wanda zai musu. To kaji abin da ya taso da tarihin sojan haya kenan tun a cikin lokacin mulkiya. Amma na biyu sai mu koma kuma mu ga shi kuma meye tarihin amfani da sojan haya a san Afirka. To sunan sojan haya ya yi ƙauri ne tun lokacin yaƙin neman ƴancin kai da aka yi a Angola, Zimbabwe, South Africa da Rhodesia wanda ake kira Zimbabwe yanzu. Wato a wannan lokaci ƙasashen Ingila da ƙasashen Portugal wanda yake su ne suke mulkin waɗannan ƙasashen, su a lokacin ba su da isassun mutane da za su ɗauki 'yan ƙasan Portugal ko 'yan ƙasan America ko 'yan ƙasan Ingila su je su yi musu yaƙi a wannan Rhodesia ɗin ko kuma South Africa ko Angola. So abin da suke yi sai su nemi sojojin haya su kai su. Sojojin haya ne yawanci suka kula da ayyukan da Turawa suke yi a waɗannan ƙasashe. To a Afirka saboda wannan tarihi cewa Turawa mulkin mallaka ne suke kawo sojojin haya, sai ya zama dama an tashi da kyamar sojojin haya. Saboda za ka tunawa a wurin 1970 ƙungiyar ƙasashen Afirka OAU kafin ta zama African Union ita ta fara fito da doka inda ta hana ƙasashe su yi amfani da sojojin haya. To ba saboda komai ba, saboda a lokacin sojan haya an alakanta shi da Turawan mulkin mallaka da suke so su kare ma'aikatunsu da mutanensu da suke ƙasashen Afirka wanda ba su samu mulki ba, inda ya samu baƙin suna kenan. Wanda yake har yanzu ma wannan dokan ta hana amfani da sojan haya tana nan don ƙasashen Afirka ba su kashe ta ba. To amma kuma da duniya ta zo ta canza, sai shi wannan aiki na sojan haya ya zo ya sake samun wani sabon fuska. Me ya sabon fuska? Ƙasashe kamar America waɗanda yake suna ɗaukan duniyan ma gaba ɗaya tasu ne a sha'anin siyasansu na America. Alal misali, kaga jama'a suna iya cewa me zai sa America ta ɗauki sojoji 'yan America ta kai su wata ƙasa wanda ba America ba ne a je ana kashe su. To su a wannan ƙasashen ra'ayin jama'a yana sa gwamnati canza ra'ayinta ko kuma ta canza yadda za ta yi wani abu. So idan America tana da wani ƙasa da take so ta yi yaƙi, maimakon ta tura 'yan ƙasanta farin fata su je ko su mutu ko a kama su kamar yadda aka samu a Somalia, sai su ɗauki waɗannan sojojin haya. Amma sai aka zo aka canza musu suna, kamar yadda dai Wanzami na da yanzu ya koma yana canza aikin shi, haka su ma suka canza. Maimakon ɗaya sai aka samu wannan sojojin haya yanzu suna kafa kamfani, saboda a ba abin kamar zance me a canza mu kanzo suna, suna kafa kamfanoni wanda yake su waɗannan ƙasashen suna da wani abu da suke so su yi a ɓoye ko a sirri wanda yake ba sa son su sa 'yan ƙasarsu a cikin wani aibi, sai su ɗauki waɗannan mutanen. Su kuma 'yan jari hujja ne, su ba su da ƙasa, duk wani ƙasa da ta ɗauke su za ta biya su, za su je su yi mata aiki. Za ka yi mamaki kasancewa a yaƙin da aka yi a Iraq wanda America ta yi, yawancin mutanen da ta yi amfani da su ba sojojinta ba ne na kanta ne, sojojin haya ne da ta ɗauko. Kuma a ciki za ka samu mutane daga ƙasashe da yawa suna da kamfanoni, za ka je ne a ɗauke ka aiki. To kaga daga nan sai aka fara samun wannan sabon salon wanda yake sojan haya na ɗaiɗai wanda aka fara tun lokacin mulkiya. Yanzu ana maganan kamfanoni ne wanda suka zauna da sunansu, sai a ɗauke su aiki. Wani lokaci aikin kuma kala-kala ne na yaƙi, kaga akwai wanda aiki ne tsagwaren yaƙin za a yi, akwai wanda kuma za su ba su ko su dinga ɗaukan musu safara ta jiragen sama. Abin da mutane ba su sani ba, yawancin manyan ƙasashen nan yanzu idan yaƙi ya kama, saboda kawo alamisa zan ba da America, idan yaƙi ya zama a wani wuri can daban ko a wani mali ne ko wani abin nan, za su tura nan sojojin, amma kuma za su yi amfani da yawa nan. Abin da ya faru a Iraq kenan, abin da ma ya faru a Afghanistan kenan, duk inda America take yaƙi ba a ƙasanta ba za ka tarar cewa tana amfani da sojojin haya. To America ta yi nisa, isa su suke da kamfanonin wannan sojojin haya. Amma an samu labarin cewa Russia ma tana da wani Wagner group, kuma a America za ka ji ana maganan executive outcome, kaga sun yi amfani da su ma a Liberia, sun yi amfani da su a Sierra Leone. A rubutance America ne take bada wannan, you know, wannan tallafi na yakin da aka a Somalia ko a Sierra Leone ko a Liberia, amma sojojin haya ne suke dauka.
To ana ta cewar tsohon shugaban Najeriya ma ya yi amfani da sojin haya, wato Dr. Goodluck Jonathan, domin yaki da Boko Haram ana dab da za a yi zabe. Wani ƙarin bayani za ka mana akan haka? Sannan kuma kwalli ana biyan kudin sabulu idan aka yi amfani da sojan hayan nan?
Sai mu koma a lokacin da shi tsohon shugaban ƙasa Jonathan ya kawo, shi ma kaga sojojin haya ne aka dauko asalin su ɗan abin nan ɗan ƙasar Afirka ta Kudu ne aka dauko su kuma waɗannan mutanen wannan kamfanin ma da aka dauko the same company ne da ya aiki a Sierra Leone a Liberia shine ya canza suna babban shi ɗan Biyake ya sake kafa wani kamfani wannan kamfanin ne aka dauko su maganar su magana ce ta kuɗi ba za su zo su faɗa ne saboda suna kishin ƙasar ka ba ku suna a ka biya su kuɗi amma kuma a maganar gaskiya kwalliya tana biyan kuɗin sabulu in suka yi abu nan amma kamar dole of course mutum ya zo zai maka yaƙi ai dole a kosa sirrin ka dole ya sani to za kuma kasashe su kuma da suke daukan su sun san da wannan zai yi cewa a je a musu leƙen asiri su kai kuma sai ka kafa dokokin da zaka yi amfani da su so a takaice dai abin da nake cewa shine amfani da waɗannan sojojin haya tun daga lokacin mulkiya har yanzu ya ci gaba abin da ya canza shine maimakon ɗaiɗaiku a dudduke su aiki yanzu kamfanoni suke kafawa akwai ɗan haya da zaka ɗauka in kana da yaƙi zo su yi maka yaƙi kamar yadda muka gani lokacin mulkin Jonathan wanda yake kuma shi kuma shugaban ƙasa na yanzu bai yarda da wannan ba sannan an yi tambaya akan cewa a ina suka kawo zaman lafiya to in ka ce zaman lafiya wannan tambayar tana da ɗan sarƙaƙi saboda me yawanci kamar yadda na ce maka alal misali Ingila tana da wani kamfani da ke haka diamond a wata ƙasa can suna son aje a kare wannan mutanen ba za su ɗauki sojoji farin fata ɗan Amerika su kai ba da ɗan Amerika za su yi ta ratsi a kan wannan sai su ɗauki wannan sojan haya su je su tsaya ma wannan kamfanin ko kamfanin mai ne ko meye su tabbatar cewa sun tatsa abin da za su tatsa so ba wai wani lokaci ba maganar zaman lafiya ba ne wani lokaci sha'ani ne na neman kuɗi za su je su yi wannan aikin amma kuma idan ya koma kamar alal misali da aka je kaga yanzu ka je ka karanta tarihin yakin da aka yi a Sierra Leone Ingila za su ce maka sun je wurin sun taimaka Amerika za su taimaka maka amma ba sojojin suka kai ba wannan sojojin haya suka kai to idan aka samu nasara zai fito a cikin a tarihin cewa Ingila ko Amerika ta taimaka an kawo zaman lafiya to idan aka samu biyan bukata akwai kuma inda ake samun biyan bukatar ita wannan kasa ba za ta fito ta ce ai sojojin haya ta kai ba a'a a rubuce abin zai fito a tarihi shine Amerika ta taimaka a Somalia ta taimaka a Sierra Leone ta taimaka a Liberia an samu zaman lafiya wato tsohuwar sana'a ce amma ta canza wanda yake zaka ga a turance ma an je ana so ma a daina amfani da wannan sunan masinari yanzu sai a ce maka private security company wato kamfani mai zaman kanshi wanda yake aikin tsaro sun fi san a kira su wannan sunan maimakon sojan haya wanda yake na ce maka tun a tarihin mulkin mallaka a kasashe kamar su Angola don aka ce dan sojan haya ana musu wani kallo har yanzu akwai wannan treaty din na Organization for African Unity wanda yake su kasashen Afirka sun hana ma kansu amfani da wannan abu amma daga wannan lokacin da aka yi wannan treaty din kasashen Afirka da yawa har yanzu da yake maka magana suna amfani da waɗannan sojan haya amma da sunan kamfani mai zaman kanshi mai aikin tsaro.
Kaftin ko ai cewar a ina ne sojojin haya suka taba aiki har suka samar da zaman lafiya. Sannan a ƙarshe waɗanne ƙasashe ne suka fi yin fice wurin samar da sojojin haya a duniya?
A ƙasashen da suka yi suna a bada kamfanoni na sojan haya kaga zaka iya kirga Amerika. Suna da kamfanoni da yawa don doka ta bada dama a kafa waɗannan kamfanonin. Sannan za ka yi maganan South Africa, Afirka ta Kudu, su ma suna da wannan kamfanonin ka kamar waɗanda suka zo suka taya gwamnatin Jonathan daidai lokacin za a daine daga South Africa ka ɗauko su. Sannan a yanzu su ma kwana-kwanan nan Russia su ma suna da wani Wagner Group wanda shi ma yana wannan aikin. Sannan ƙasashen da suka tarwatsi ƙarƙashin Russia ta da. Kamar su Ukraine nan da sauransu saboda tattalin arzikin su suna da makamai suna kuma da sojoji kaga kamar kuma wato lokaci hadaka ake samu kaga zan sake dawowa Nigeria kamfanin da aka kawo da South Africa yazo yayi aiki yayi ma aiki ma gwamnatin Jonathan a ciki zaka samu ƴan Ukraine a ciki zaka samu dai mutane da kasashe da yawa kamfanin yana yiwa an kafa shi a ƙasa ne amma an saka tashi suma za su nemo su ne su dauke su saboda ba kamfani ne a tsaye ba in aiki ne ya samu kamar yadda zaka je ne kana so kai gini a nan Abuja ka zaga ya kaje ka ga mai plaster nan ga mai ga electrician ka dauko suka tafi to suma haka suke harda mutane ba ruwansu kamar yadda nace da maganan ƙasa su magana ne na ka ba su kuɗi su yi maka aiki amma kuma a maganan gaskiya suna zama mutane ne wanda yake idan aka ba su aikin suna yi saboda dama ai in ba sa yi din ba za a neme su ba kaga alal misali da suka zo suka yi ma gwamnatin Jonathan aiki kaga ai har wani video suka yi wanda ya nuna nasaran da suka ci a cikin kwanaki 100 ina jin da suka zo suna wannan yaki
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin group captain Salim Garba Shehu Murabus mai ansa mana tambayoyin da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina. Ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai makon gobe.
Yanzu kuma sai mu kawo muku labaran tamola a takaice.
Wasanni a takaice.
Manazarta na murin wasanni na ci gaba da yin sharhi akan yadda karamar gasar kwallon kafar mata ta kasashe shida na Afrika da uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ta shirya ke ci gaba da samun daukaka a matakin duniya baki daya. Gasar wace ba wata sabon bace ta sami amincewar hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA da yadda ma shugaban hukumar Gianni Infantino ya yi tattaki har zuwa Najeriya domin shaidar kaddamar da soma gasar a ranar Larabar da ta gabata a birnin Lagos. Kungiyoyin kwallon kafar mata na kasashe shida ne ke fafatawa a gasar da suka hada da Mali da Morocco da Ghana da Kamaru da Afrika ta Kudu da kuma Najeriya mai karbar bakuncin gasar. Shugaban na FIFA ya yi amfani da damar inda ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kuma uwar gidansa a lokuta daban-daban. Kana kuma ya ba kowannensu kyautar rigar wasa mai launi da tambarin hukumar FIFA rubuce da sunansu da kuma lamba 10. Infantino ya jinjinawa kokarin Aisha Buhari na shirya gasar wanda yace za ta taimaka a yino wajen bunƙasa lamuran kwallon kafa ba a Najeriya ko nahiyar Afrika kadai ba har ma da duniya baki daya. Akan haka ne kuma ya baiwa shugaba Buhari tabbacin cewa hukumar ta FIFA za ta hada karfi da gwamnatin Najeriya wajen ganin an samar da zaman lafiya da haɗin kai a kasar ta hanyar amfani da kwallon kafa. A wasan farko ta buɗe gasar mai masaukin baki wato ƴan wasan Najeriya na Super Falcons sun doke na kasar Mali da ci 2 da nema, yayin da ita ko Afrika ta Kudu ta doke Ghana da ci 3 da nema a jiya Juma'a. A Ingila kuma kungiyar kwallon kafar Liverpool ta dare saman teburin gasar Premier bayan da ta yi nasarar doke Crystal Palace da ci 3 da nema a yau Asabar. Dan wasan kungiyar ta Liverpool Sadio Mane na cikin waɗanda suka zura mata kwallo a wasan na yau wanda ya bada adadin kwallaye 100 chief kenan da Mane din dan kasar Senegal ya zura a zamansa kungiyar. Liverpool din ta yi galaba ne a wasanni 4 daga cikin 5 na gasar da aka buga ya zuwa yanzu inda kuma ta yi kunnen doki a ɗayan wasan. To sai dai ɗaya daga cikin manyan abokan hamayyarta a gasar wato Manchester City ita kan kunnen doki ta yi da Southampton ba wanda ya zura kwallo ko ɗaya a cikin gidanta na Etihad. A sauran wasannin gasar da aka fafata a yau Arsenal ta doke Burnley da ci 1 da nema wanda ya bata nasara karo na 2 kenan bayan da ta sha kashi a dukkanin wasannin ta 3 na farkon bude gasar ta bana. Brentford ta bi Wolves har gida ta doke ta da ci 2 da nema yayin da Norwich ta karbi bakuncin Watford ta kuma sha kashi da ci 3 da 1. Tsohon shahararren dan wasan kasar Brazil Pele ya ce yana samun sauki sosai duk da yake an koma kwantar da shi a sashen kulawa ta musamman na asibiti bayan da aka yi masa tiyata a makon da ya shige. A ranar Larabar da ta gabata ne aka sallami Pele mai shekaru 80 a duniya daga asibiti bayan an yi masa tiyata a kwakwalwa to amma kuma aka sake kwantar da shi. Hukumar asibitin Albert Einstein da ke Sao Paulo ta bayyana cewa an sake kwantar da shi ne a matsayin matakin kariya da ƙara bashi kulawa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Masauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya. Kuma agogonmu a nan gundumar Columbia na cewa karfe 5 saura minti 1. Peace, salam.